ko za mu ci ba. Amma ni ike duka mai saurare shine bai sani ba sai ya ga a fili. Abin da akan ce kare ana buki a gidanku yace ban gani a ƙasa ba. To amma shi Allah duk irin abin da zai jarrabi bawa da shi, to wallahi babu makawa, shi Allah din ya riga ya sani, ya yi jarraba don ya nuna wa bayinsa wane wance ba su da haƙuri, wane wance za su iya cin jarrabawa ta. Allah kai mana muwafaka. Wannan mahalli da nake son zan karanta shi, mahalli ne wadda yake da matuƙar muhimmanci, kuma akwai yawancin lokuta da sukan huce ba ma yin nadama ga irin asarar da muka yi. Kamar misali, wasu baituttuka ƙwaya uku na Ali Zainul Abidina da yake cewa tamurru sa'atu ayyami bila nadamin wala buka'in wala khaufin wala hazani, yake cewa lokuta na kwanakina sun wuce ba tare da nadama ba, babu tunani na da na sani, kuma babu kuka, ba tsoro, ba baƙin ciki. Yake cewa ana allazi ughliqul abwaaba mujtahidun alal ma'asi wa aynullahi tanzurni, yace kuma abin mamaki, ni ne fa na rufe kofa ina ta kokari, amma kokarin wajen saba wa Allah, amma idan Allah kuma yana kallo na. La ilaha illallah. Dan uwata, dan uwana, mai kike tsammani lokacin da kike yin abin da kike yi kin kadaita kin wofaita ga idan mutane kuma Allah yana ganin ki, me kike tsammani zai faru? Me nake tsammani zai faru? Ali Zainul Abidina a ɗaya baiti na ƙarshe yake cewa ya zallatan kutubat fi gafalatin zahabat, yace ya hasaratan baqiyat fil qalbi tuhruquni, yace ya irin wannan ainihin mai kaskanci da yake an rubuta shi ina cikin gafala kuma gafala ta wuce. Yanzu kina tsammanin, ina tsammanin wannan yinin da ya huce zai dawo? Ko kuma misali dare da iya riga ya huce, yanzu nan ai muna cikin sa, akwai damar in kin yi sako ki gyara, akwai damar in nayi sako na gyara, to kina da dama yanzu zaki iya gyara. Amma abin da ake son ki ka tsaya ki kokari na dare, yanzu daren ina yake? Ba ya huce ba? Kina da tabbaci? Ina da tabbacin za mu kai yamma. Wannan ita ce aya ta tambaya. Saboda haka Ali Zainul Abidin yake cewa ya hasaratan baqiya, yace ya irin wannan asara da ta wanzu ba ta da iyaka, yace kuma fil qalbi a cikin zuciyata tuhriquni, tana kona ni. Wata kissa ta wani bawan Allah da take bani ajabi har yanzu tana dimata a cikin zuciya, dan yadda zaka gane, ki gane idan Allah yana kallon ki, Allah yana kallona, yana kallon ku, kuma ya san waye yake yi dan shi. Wani bawan Allah sai Allah ya yi masa kyau, wallahi Allah ya yi masa kyau, kyau kuma abin na Bahaushe na fitar hankali, amma abin mamaki talaka ne, amma yana sana'a irin ta jakar hannu. Jakar hannu fa ba irin taku wata ta zo ku gani ba, a'a, jakar hannu ce irin ta kaba, kaba, kaba ta igiya ake tukawa, wallahi da irin ta ne yake dan yi jaka, yana kekewa ya sayar, in ya sayar sai ya dan je ya sayo alkama sai ya kawo wa matar sai ta yi musu gurasa su ci. Yana yawo sai ya wuce ta kofar gidan wani sarki, saboda kyan wannan saurayin, ashe ita 'yar sarkin ta ga wannan bawan Allah, shi kuma mutum ne na ƙwarai. Ki saurara 'yar uwata, muhimmancin kawo kissar da nayi shine ki gane duk abin da kike duk abin da nake Allah yana ganin mu to karki ji ba abin nan idan kin kiyaye Allah ki ji irin kimar da daraja da Allah zai miki idan kin saba wa Allah to ki tunani akan irin azabar Allah da zaki shiga haka kuma in na saba wa Allah wannan bawan Allah sai aka ce gimbiya tana kiransa bayanin yana nan cikin bustanul arifina ai gonar masana yace ko kuma shi dogari ko dan kanzagin gimbiya yace ka zo ka ana neman ka yace ai na yace a cikin fada ne ka shigo kawai ya shiga a matsayinsa na talaka yana kallon me zai faru ya samu gimbi ya zaune kan kujera ya tace masa wannan abin da yake saboda sana'a ce gaskantacciya jakar inda ta fata yake ai za a ce mai hali ne to ba shi da kudin sayan fatar da kaba yake yana shiga tace tace a fitar da wannan shirgin ba na son ganin sa anan aje a zubar da shi tace maza a kai shi ban daki yaje yayi wanka abin ne ma ya samu matar kwata ke ta haifi jaki saboda haka yaje yayi wanka sannan ta sa aka debo jakan kuna masu kyau masu tsada tace wannan zaka rika kewayawa kana sayarwa haka koyi irin su sannan kuma tace to ga bukatata kuma ba makawa sai kai ashe ita yar banza ce lalata take so tai da shi shi kuma yana tsoron Allah don Allah ki kasance cikin irin wannan tsoron Allah ki san duk abin da kike duk abin da muke yi Allah yana ganin mu ya tsaya yayi shiru tace ba wata mafita fa kawai dole ne kawai sai an yi kamar da irin yanzu yadda tarbiya ta lalace za ka ga a fili da maza da mata suna tallan kansu wajen lalata da maza da mata za ka ga suna tallan kansu wajen lalata yace to yanzu wannan guri ina son dan danyi kaza ya faɗa mata wani abu sai tace ka hausa man bai na ka je kai abin da za ka yi yace a in na gama zan miki magana kai ki same ni a can yace amma sai na gama da ya fara takawa yana hawan wannan bena tasa da zai je gunda zai je ya tsaya ashe shi ya san me ya kudirce a ransa wallahi lokacin da ya hau yana tafiya da man yana hawa yana cewa ya Allah ibada ta shara kaza azumi na kaza sallah ta kaza a yau duk sun rushe su lalace Allah kuma kana kallo na kuma kai ne mai iko don Allah ki ji maganar sa Allah ke kina ji kin san maganar bawan Allah ne shekara kaza ina kaza ya Allah yau kuma wani ya rusa min ita bayan kai kake da iko a kansa sai da ya gama hawan benar sai ce to akan in saba maka ya Allah gara na ainihin fado daga saman benan nan na mutu dan neman yardarka ba ke damuwa ta same ki kawai damuwa irin ta duniya ki je ki hangin din kanki ki tafi huta ba shi zai kashe kansa amma don Allah zai kashe shi kuma Allah baya son bawa ya kashe kansa da kansa lokacinsa bai ba to yanzu shi tun da dan neman yardar Allah zai yi me ya faru mala'ika Jibril yana mahudar rana gumma zauninsa ina fatan kuna biye daman shi mala'ika Jibril mazauninsa magana in Allah yana bukata ce Jibril zo kai munkara saboda haka lokacin da Allah ya ga irin niyyar bawansa abin da ya kudirce saboda tsoron Allah ya yunkura zai fada Allah cikin kalmar kun ya gaya wa Jibril ya ce maza ka tare bawana zai kashe kansa saboda neman yarda ta ni kuma na yafe masa maza ka je ka tare shi ka sauke shi a hankali kafin ka ce mai mala’ika Jibril ya miƙo fuffukensa. Dama yana daga can, fuffukensa idan ya ware daga duk inda yake in yana so zai taɓa bangon duniya. Ya miƙo fuffuke ya tare shi, ya kuma sauƙe shi a hankali kamar yadda zake kyautata wa ɗanki shimfiɗa, haka ya sauƙe shi a hankali. Ya kama hanya ya tafi yana alhamdulillah, alhamdulillah, shi kansa bai sanya aka ya sako ba. Da Allah tsoron Allah ya yi rana ko bai ba. La haula wala quwwata illa billah. To babban abin mamaki, lokacin da ya isa gida, yanzu ba waccan kufaha a hannunsa, wato irin wannan ƴan jakankuna na kaba da ake yi, kuma babu kuɗi don bai yi ciniki wannan balar ta faru. Lokacin da ainihin ya isa gida, matarsa ta yi masa ahlan wa sahala, ta ce to ina kuɗin daman kai nake jira mu ɗan samu mu girka abu da za mu gida. Gashi la'asar ta yi, magariba tana kawo kai, sai ce babu ita kuma babu kuɗi. Ta ce ya aka yi haka? Ya ce ba komai, ki yi haƙuri zuwa gobe. Ba ta ci abinci ba fa. Yanzu ke za ki iya haƙuri? Ko za ku iya haƙuri? Mijinki ya je ya dawo? Wataƙila da safe da kuka tashi kun ɗan sha madara haka kika wuni, kuma da daddare a ce ki kwana sai gobe. Yanzu wata mara albarka sai ta bungura sai gidansu, sai ta je ta kai ƙara an hana ta abinci. To amma ita tana da tsoron Allah, tana da haƙuri. Ita ce ba ku? Sun zauna suna taɗi, shi kuma bai gaya mata abin da ya faru ba. Yana zaune sai ya yi tunani, bari ku ji bayan Allah. Su kunya suke ji gidansu ya nuna alamar ba a ɗora abinci ba, ko da za su kwana nawa ba abinci. Sai ya ce wa matarsa, tafi ki je ki ɗora tanjeri na gasa waina. Ki haɗa hayaƙi don jama'a su gani su san gidanmu muna abinci, kar wani ya zo ya mana abin nan. Kuma ba komai, ta ce to shikenan, ba ta yi masa musu ba. Yanzu in ke ce sai ki ce ya za ka mai da ni mara hankali, har kawai in je na haɗa wuta ba komai kaza kaza, ita kuma sai ta bi shi kawai. Ta je kuma ta haɗa wutar ta ɗauki tanjerin wainar, ma'ana kaskon gasa wainar ta ɗora akan wuta. Tunda ta san ba wani abu ta ɗora ba, ta zo suka zauna suka ci gaba da taɗinsu na miji da matar gida. Suna taɗi suna dariya, suna cikin wannan yanayi sai maƙwabciyarsu ta shigo. Wance da Allah, akwai garin kaza ne, ki ɗan ka taimaka min kaza kaza. Sai ta ce eh to akwai ɗan wani guntu a kicin, ki je ki duba in bai lalace ba. Ta ce to shikenan. Tana shiga kicin, sai ta je ta samu gurasa akan wannan kaskwani, sun gasu gasu wadda bata taɓa yi, ita bata iya irinta ba. Sai ga wuta fa tana ci ganga ganga. Ta ce ke kun zo kun zauna kuna ta taɗi, gabi nan gurasar taki za ta ƙone kaza 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 kaza. Sai ku ta zabura ta tashi sai kicin, sai ta je ta samu gurasa ta gama gasuwa, ta ɗebo ta zuba a kusa ta taho, da ta zo ita kanta saboda, amma ita waccan mace ta tafi abinta, sai ta tsaya tana ta mamaki ta ga gurasa ta ga mijin. Ashe tunani take, yanzu kai matsayinka ya kai haka a gun Allah, ka bar mu a cikin damuwa? Kun san iyayenmu mata, kun san yadda kuke da son zuciya, kuna da son zuciya, da kun ɗan samu dama to bukata kike, bukata kuke yi, kawai shikenan mace ta dinka wancan, ta zura wancan, ta sa wancan, a tafanta macan, wai a ce wannan matar wane ne. Ita sutura ce take burge ta babun Allah ba. Ta je can a zauna, ai ga sassa a tamfa da ita. Ta je can ta zauna, ai ga sassa a tamfa da ita. Wallahi ku kun sani wannan ɗabi'ar ku ce. Da ta tsaya ta yi shiru, ku duba tsoron Allah irin nata, sai ta ce to bayan sun ci gurasa, kuma gurasan nan ba su taɓa jin gurasa mai daɗi irinta ba. A to ina za su ji daɗinta gurasar da ta zo daga gidan aljanna? Kya haɗa da taki da zaki ciccura da hannu da yayi da toka da waye duk sun buɗe? Sai ta ce to tunda matsayinka ya kai haka agun Allah wallahi sai ka roƙa mana Allah ya yi mana arziki mu huta da wannan rayuwar dan ki gane rayuwar ba ta in dai rayuwa ta Allah ce to kai hakuri da ita jarraba ne Allah hakan yake so ya ganka haka yake so ya ganki idan kin yi hakuri ranar kiyama zaki hadu da Allah baki da zunubi zaka hadu da Allah baka da zunubi shi da wanda musa ya hadu da Allah lami lafiya kun ga can yana cikin ofisite can sai yake cewa ya Allah ibada ta shekara kaza nayi kaza nayi kaza shekara kaza kuma yau lokaci guda ta lalace ya shiga ran kashe kaina ta nace masa ta fada yace a ki hakuri ta fada yace ki hakuri da yaga ta nace yace to shikenan zan roka miki Allah sun kwanta bacci sai ya tashi sai ya shiga sallah tace ya Allah wannan iyali na ce ita duniyar ka take so ya Allah ni kuma ka san zuciya ta lahira na zaba to Allah ka bata duniyar wallahi yana cikin addu'a ta saman rufin su sai yaga kamar an bude rufin sai ga curin zinare an saukar masa sannan ita da Allah ya kaddara mai rabo ce ashe lokacin da ta kwanta bacci ita kuma sai ta yi mafarki ga mijinta a cikin gidan aljanna gida na zinari da bata taba ganin irinsa ba ga kujeru ɗakin sa ga kuma walidanin mukalladuna tana tashi sai mijin yace mata kalli nan ta kalla sai curin zinare kalli nan ta kalla sai curin zinare yanzu ba shikenan ba abinda take nema ta samu to amma ta ga abinda shi kuma bai gani ba a lokacin sai ta ce masa a'a kamar yarwa Allah kayansa gidan da na ganka a cikin nan shi na fi so ba wannan ba la ilaha illallah kina shan wahala kina sallah kina azumi kina zuwa makaranta sannan kuma dan an jarrabe ki da wani abu na jiki ko na dukiya sannan kuma ki kasa hakuri Allah ya sauwake saboda haka a wannan lokaci tace bana bukata ya daga hannu yayi addu'a yace Allah bata bukata yanzu ta dawo sama ko kasa suka nemi zinaran suka rasa tunda da mun shi ba bukatar sa duniya bane ke bukatar kiki ta fantamawa kawai to da Allah ki dau darasi akan wannan kissa a dan gurguje mu dauki hadisi na Anas radiyallahu anhu wato dan gatan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam Anas sahabi ne sananne ya rayu da manzon Allah ya ci abinci a kwashi guda yayi sallah a bayan manzon Allah yayi sallah kuma a gefen manzon Allah wato sun yi sallah da gashi sai manzon Allah ya tsaya a gefensa na dama to amma abin mamaki lokacin da uwarsa ta haife shi bayan ya kai gabar wayo kakarsa ta ainihin me hadawa manzon Allah girki na musamman tace tana gayyata sa yazo ya liyafa annabi kuma kun sani mutum ne wanda yake baya kaskantar da wanda yake koda shi mai karamin karfi ne duk wanda ya gayyace shi zai je saboda kima da daraja irin tasa da Allah ya yi masa da hakuri ya je shi tace ya nabi Allah wannan abincin saboda kai nayi annabin rahama ya zauna ya ci bayan ya cece ku nuna mun guri ne muku sallah wannan hadisi ma'rufun ladaikum a lokacin me ya faru bayan sun ainihin me Anas ya ce muna da wata taburma ta kaba ta yi datti na dakon dan ya fa mata ruwa muka tsaya ni da manzon Allah ni ina gefensa na dama yace mamansa da kakarsa suka tsaya baya akai sallah bayan an yi sallah sai uwarsa sai ta dauke shi ta kawo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ha kuwaidi muka ha kuwaidi muka saboda yaro ne yake tasgiri cikin wannan miƙa masa da zata tace wannan ga wannan yaro ka rike shi ya manzon Allah ya dan rika maka wata yar hidima amma ina roƙon wani abu guda kai masa addu'a Allah ya yawaita masa dukiya kai masa addu'a Allah ya albarkaci ƴaƴansa kai masa addu'a Allah ya bashi tsawon kwana annabin rahama yace ya gida kai bayan yayi masa addu'a a Anas yace Allah ya tsawaita rayuwarsa cikin tarin alkhairi Allah ya yawaita dukiyarsa Allah ya bashi ƴaƴa masu albarka kusan ina jin a cikin ƴaƴan Anas in ba manta ne ba wanda bai zama hafizin Qur'ani ba kuma kun san yadda suke daukan karatun su ba irin namu bane mu sai mun koyi karatun daga ba ai kokarin sanin ma'anar Qur'ani su kuma da balaga da ilmul bayan da usul ma'ana usulul fiqh usulul tafsir ulumul Qur'an su gaba ɗaya suke tafiya da ilimi shi yasa ashabai in aka zo za a ja sallah wanda yafi karatun alqur'ani koda yaro ne in dai ya kai shekaru na baliganci to shine zai huce gaban dattawa in yafi su karatu saboda ilimin su suke tashi gabaki daya to wannan Anas dinnan manzon rahama yake ci inji shi yake cewa manzon rahama yana cewa idza arada Allahu bi abdihi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya wa idza arada Allahu bi abdihi sharran to amsik anhu bi zambihi hatta yatawafiya bihi yawmal qiyama yace in Allah yayi nufin bawa da ainihin wato abin nan alkhairi in dai Allah yayi nufin bawa da alkhairi wallahi abinda zai faru sai ya gaggauta masa ukuba nan duniya a jarrabe shi da wancan a dungure shi ta can a jikinsa ne a karankan abin nan a dukiyarsa ne a ƴaƴansa ne Allah sai ya jarrabe shi kuma ya rasa ya zai amma in ya zauna yayi tunani shi kuma sai ya kaddara Allah ne ya jarrabe sai yayi hakuri domin ya san wannan jarrabar alkhairi ne gare shi saboda haka hikenan abu ya wuce wannan jarrabar da aka yi masa an kankare masa an kankare miki an kankare musu zanuban su amma in Allah ya nufin bawa da sharri wallahi sai ya kama shi da zanubin sa nan duniya sai ka ji mutun ya karkata yana cewa Allah ni ko ciwon kai ban taba yi ba to shikenan sai me wallahi ni ban masan ciwon kai ba ana zancan cuta fa sai ga mutun ya karkace mace ko namiji cewa Allah ni ban taba yin kaza ba to kuma sai me da kin san da ya san da sun san matsayin da aka kama su da irin wannan da yayi kuka ya zubar da hawaye da amma abun mamaki baki sani ba ban sani ba ban sani ba wannan bude miki kafofin arziki da akai masifa ce wallahi wallahi masifa ce cikin wani hadisi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen shi wannan hadisi na Anas yake cewa manzon rahama yana cewa har sai Allah ya cika wa bawa wannan sakamakon nasa na arzikin da aka bashi aka bude masa aka rike masa kuma jarraba ba a jarraba sa to za a cika masa ranar alkiyama kamar yadda Allah can yace innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabin to haka shi kuma me wanda yake mai sako yana sako Allah yana to shi ma za a cika masa shi yasa can Allah yace wa taqu yawma turja'una ilahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna to wannan hadisi cikin ruwaya ne shi ma na Anas yace inna izamal jazaa'i ma'a azamil bala'i wa inna allaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-rida wa man sukida falahu as-sukra imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi kuma yace hadisi ne mai kyau ingantacce manzon rahama sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yace mafi girman sakamako yana tare da girman jarrabar bala'in da Allah ya jarrabi bawa da shi. In jarrabar ka 'yar kadan ne sakamakon da dai wannan. In babba ce aka yi maka kai hakuri sakamakon da dai wannan. Sai dai a lahira in an ji shi kuma yana ninkawa. Don Allah ce innama yuwaffa sabiruna ajruhum bighairi hisabin ko? To za mu je kan wani hadisi da za ku yi mamakin sa. Muna danyi a dan gurguje ne saboda yanayin lokaci. Manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi na Abu Huraira, kun ga wancan hadisi manzon rahama ya ce ana jarrabar bawa girman sakamakonsa girman jarrabarsa, wanda duk ya yadda to Allah ya yadda da shi, wanda ya fi shifa ya ce wannan ya ce wannan to Allah shi kenan sai ya fita sha'aninsa, shi ma Allah ya yi fushi da shi, shi ba yadda a waje ba yaddar Allah tattare da shi. To amma wannan hadisi na Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon rahama yana cewa ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi qati'atun. Shi ma Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi yace wallahi in Allah yayi nufin in Allah yana nufin bawa da alkhairi to ma ya zalu abin bil mu'minina aw bil mu'mini wal mu'minatu bala'u. Namiji ko mace wanda suka yadda da Allah suka yadda da hukuncin Allah to ba za su gushe cikin jarraba ba, yau wannan gobe wannan jibu wannan shekaran jibu wannan, amma in sun yi hakuri to agun Allah kuma suna nan tare da sakamako mai albarka. Saboda haka anan mu lura abin mamaki ko abin al'ajabin shine manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam yace dan ki gane in gane yace fi nafsihi sai yace a karan kansa wa waladihi ko akan ƴaƴansa a jarrabe su shi mutumin kirki ne su zama ƴan iska ko kuma a jarrabe shi da mutuwar su ko makamancin wannan ko dukiyarsa gobara can ta cinye kuma shi mutumin kirki ne ba mutumin banza ba, can barayi sun tare shi sun ɗebe. Abin mamaki magabata in sun samu dukiya Allah ya kullo musu ta can, ta can ma an ba su, ta can ma an ba su, mutanen kirki bakin ciki suke. Wani zai ce kuma abin kirki kai bakin ciki ke ne, ni ne, ku ne da bamu da tunani. Amma su sahabbai tsoro suke yi da sauran magabata masu hankali. Ita wannan baiwar Allah, wata baiwar Allah ce daga cikin sahabbai wani ya kai mata ziyara ga garken shanu ga na raƙuma ga dukiya zinari da dirhamai ga bayi ga tumaki da awaki, yaje ya same ta, ya same ta cikin damuwa da ɓacin rai. Su dai a matsayinsu na Larabawa kawai saboda suna da girmama bako ne, amma ya lura ya nutsu ya ga tana cikin damuwa, ya gama kwanakin da zai ya tafi, bayan shekara sai ya sake komawa. Shekaran nan da ta yi ya sake komawa sai je ya same ta tana cikin nishadi, wallahi tana cikin nishadi, yaje ya same ta. Amma abin mamaki abin da ya bashi al'ajabi ya bashi tsoro shine ita wannan baiwar Allah sai yaje ya same ta duka wannan dukiyar babu ita, wannan bayin duka babu daga ita sai ranta, kuma ya same ta cikin nishadi da annashuwa yadda baka tsammani. Sai yake tambayar ta yace lokaci kaza na zo na same ki cikin damuwa ga dukiya ta ko ina Allah ya miki ya kamata a ce kina cikin walwala, amma na same ki cikin damuwa, me ya faru ne? Tace ya kaiwa ne wallahi irin yadda Allah ya buɗa mun dukiya ta can ta can ta can, sai nake ta tunani ina tsoron Allah ina cewa karfa du rabona na lahira Allah ya bani. Irin yadda manzon Allah yake siffanta mana wuta, mutum yaje ya shiga wuta to me ya amfanin wannan jin dadin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tace kaji abin da ya sa ni damuwa. Yace to yanzu kuma farin cikin me yake? Kawai lalacewar dukiyar? Sai tace wallahi ina farin ciki, Allah ya jarrabe ni, ku gane ita mai hakuri ce. Dukiya in an fita da ita kasuwanci, ungun da za a ratsa ruwa ne, sai an shiga ruwa ta nutse a ruwa. Idan akan tudu ne
a hadu da ƴan fashi su kwace a gida gobara ta cinye amma duka ba ta yi bakin ciki ba sai ta ce yanzu take wa Allah ko take jaddada wa Allah wuriya saboda yanzu ta san ba ka santa na lahira Allah ya bata ba Allah ya jarrabe ta ne ya ga ko za ta iya hakuri tace kuma wallahi za ta ci jarrabawa kuma bata ci ba manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi na Abdullahi dan Abbas yake cewa wani shi ma wata kissa ce tsakanin kafiri da musulmi don Allah ki ji in Allah ya jarrabe ki ki san jarraba akai miki ki yi hakuri abinda kike ga kin fi karfin sa da yanzu ya fi karfin ki wanda kike dungure goshin sa yanzu ba dungure goshin ba ma ya ture ki kuma ya taka ki wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas ne wasu bayin Allah ne su biyu ɗaya kafiri ɗaya kuma mumini ne Abdullahi dan Abbas yace sun tafi su kuma hadisi ne wanda yake ingantacce hadisi ne wanda yake mai kyau inji Imam Tirmidhi yake cewa lokacin da suka isa bakin kogi da suka je bakin kogin shi wancan kafiri sai ambaton allolin sa yake ta yi kawai idan ya zuba burgin sa a ruwa an san burgi aiko ko mu ce koma idan ya zuba yana dagowa kawai sai ya kusan da kifi zazzagewa yake ya mayar ya ɗebo duk tsoma wanda sai ya kama kifi kuma yana ta ambaton allolin sa wannan kuma mu ne tunda suka je in ya tsoma ya dade ya dade ya daga sai ya dago ba komai a ciki kuma gashi yana ta ambaton Allah don Allah ki saurara yadda mala'ikan da yake binki wanda Allah ya wakilta ki yana kishinki yana kishina yana kishin ku kuma ba ku sani ba ashe wannan rashin samu da wannan idan Allah bai samu kifin nan ba mala'ikan sai na ji bakin ciki sai baya da magana tai sun koma gida da karfe ya kama kifi din ne hadisi ne Abdullahi dan Abbas baharul umma yace kifi dayan ma ya kama shi zai bar bakin ruwa idan kana da abin sa kifi karami yanzu da ya takura kafin ya abin nan ya takura tsalle hakan aka yi dayan ma da ya kama sai ya takura ya irin kufce wannan yake yimar ruwa kuma garba ta ne kuma yau ba zai samu komai ba amma fa ke a tunanin ki ne a tunani na amma bai wuni a banza ba tunda ya wuni yana ambaton Allah don Allah kun fahimta haka wanda ya wuni yana ambaton Allah ce bai samu alkhairi ba to saboda haka lokacin da suka koma baya kuma sai shi mala'ika ya hau sama yake cewa ya rabbi al-abdul mu'minu wannan bawa mu'mini ne yudi uka wa yajtaribu ma'aka tazwi anhu dunya wa ta'ridu lahu al-bala'a wannan bawanka ne kuma me ka biyayya me nan ta anka amma ya Allah ka kuntata masa duniya dan abin da zai shi ya Allah kuma kake jarraba sa tuntunu haka wa yakuna al-abdul kafiru wannan kuma bawanka ne kafiri ayi din ubayanka wa yaji tar'u alama asika ki fito na fito ma yayi sabanka ba shi da aiki sai sabanka talawi an kul bala'a kuma ka tare ka nade bala'i ka ba shi jin dadi wa tabsil lahu dunya ka shimfida masa duniya Allah ta'ala sai Allah ya masa wahayi sai ce inna abinan inna abinan innal abinan inna ibadi li yace ai bayina ne duka su gaba daya wal bala'a yace kuma fitinar mata wace gaba ki daya wa kullun yusifu bihamdihi kuma kowa yana yin tasbihi kowa yana yin tasbihi wata kila wani ya shakka a ce har kafiri to Allah ya ce wa ma min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tabqahu tasbihu kawai in abi yana yin tasbihi akwai dau'an wa karha akwai dole din da za a yi amma Allah ko kafi to karka yi mamaki nan an ce Allah ya ce ko ne yana tasbihi a lokacin abin da yake faruwa bayan Allah ya gaya masa yace fa yakunul mu'minu alaihi min adh-dhunubi yace shi bawana mumini yana da wasu zanubai ne. Yace yana da wasu zanubai. Fa azwi anhu dunya, na cire masa ainihin tunani, abin na kuntata masa wannan duniya, wa aridu lahul bala'a, na kuma bijirto masa da fitina daban-daban. Na bijirto masa da fitina daban-daban. Fa yakunu kafaratul lizunubihi, dan ya zama kafara ga zanubinsa. So in an jarrabe ki da duk wani abin da aka jarrabe ki, rashin lafiya ne ko kuma ainihin akaran abin a jikinki ne, rashin abinci ne, rashin sutura ne, ki yi hakuri ki dawwama wa Allah kayansa, ki jingina wa Allah al'amarin ki. A wannan lokaci sai Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya wa wannan mala'ika nasa, yace shi kuma kafirin yana da munanan ayyuka, saboda haka wannan munanan ayyukan nasa ba za su barshi ya shiga aljanna ba, saboda haka ne shimfiɗa masa duniya ya cika sansa a nan duniya. Fa azwi anhu albala'a, na tattauye, na rufe, na kange duk irin abin da zai zama bala'i gare shi, tunda a lahira yana tare da bala'i. Fa asudufi riziki, na shimfiɗa masa riziki, na tauye masa bala'i. Yace hata ya laƙani hasai ya haɗu da ni, dan ya haɗu da ni, fa ajizi fa abin fa al fa ajizi yahu, in saka masa bi sayyatihi, da wannan nan ayyukan nan a cikin ɗayar ruwa, sai Allah ya ce masa daga kanka sama, da ya ɗar kansa sama, sai ya ga gida bai taɓa ganin gida mai kyau irinsa ba, sai ya ce na wannan bawa na mumini ne, saboda haƙurin da yake da shi. Sai yace lallai wannan shine mafi alkhairi akan da kana shi a duniya. Sai aka nuna masa gidan ya huta da irin da take farfada da hukun. Sai yace subhanallahi, sai yace wannan kafiri ba abin da zai wadatar da shi duk irin abin da ka bashi na duniya, idan nan ya zama shine makomasa, to wannan dukiyar bata amfanar da shi komai ba. So kar Allah ya shimfiɗa maka jin dadi, kana jin dadi ba ka Allah, kuma ka rika tunƙafo kana kaskantar da mutane. Cikin hadisi na Anas ibn Malik, Allah ya yarda da shi, yace idza arada Allahu bi abdihi khairan aw arada an yu abinan an yusafihi to sabba alaihi albala sabab wa sajjahu alaihi sajjan. Idan Allah ya nufin bawa da alkhairi, don Allah ƴar uwata iyaye na ku ji dan Allah maganan nan, in Allah ya nufin bawa da alkhairi sai ya zubo masa bala'i ta can, ya zubo masa ta can, ya zubo masa ta can. Amma in yayi hakuri, ku duba malam yace a cikin kalma din, ko an abin nan Anas ibn Malik yace a cikin kalma, bayan annabin rahama yace yusabbu, sai kuma aka ce wasajja ajrahum bi ghairi hisabin. Idan suka ga irin yadda Allah ya zuba sakamako wa wanda yake an jarrabe shi,
to wannan fa bayan ga su irin ta addinin musulunci, malam ina so aina shi ga ƴan uwana mata masu intil mazajensu wajen ma'amalar aure. Idan dare yayi lokacin kwanciya, sai ta bacci a ɗakin ƴaƴanta, saboda kada mijin ta kusance ta. Kaga idan zai tashe ta, ƴaƴanta za su farka, shine labarin tata ka huta lafiya. Ta ce malam hakan ya faru da makwabciyata, inda mijin yayi mata kishiya, kuma ita da kanta take faɗar abin da yasa yayi mata kishiyar.
To Allah ya sauwake dumatar da take haƙinta mijinta a karan kanta ne, ma'ana ta hana shi kanta, kuma ta san yana da buƙatar ta, kuma ta hana shi da gangan ko ta yi wata ƙarya, ko kuma ta haƙince shi akan dukiya ko wani abu, ko ta haƙince shi akan ƴaƴanta, to wallahi tana da matsala. Ta yi ƙoƙarin ta tuba zuwa ga Allah. Wannan matsala ta hana kanta wa mijinta, annabin rahama ai ya bamu labari cikin hadisi na Bukhari da Muslim, ingantaccen hadisi ne, yace matar da take hana kanta wa mijinta ranar alkiyama, akwai wani bakin karfe a cikin jahannama, shine zai zama mijinta, shi za ta rungume, kuma wallahi dole ta rungume shi, kuma ba fita a cikin wutar. Manzon rahama yace wallahi iya zamanta kenan a cikin wuta, ko ƴar wace ce. Manzon rahama yana nuna wa, yana karantar da Fadima, yana hawaye, yana kuka. To kamar kina cewa yaje yayi zina, ko kuma yaje yayi ta wasa da gabansa shi da kansa, yana zubar da ainihin ruwan maniyinsa, saboda kin hana shi kanki. Wallahi akwai fitina akan masu irin wannan. saboda haka ranar kiyama bakin karfe ne a cikin wuta zai zama mijinki Allah ya sauwake
wato akwai tambayar da mun bude ta wani sabon karatu ne yanzu mata take cewa don Allah a ji hankalin mata masu zuwa gumbokai saboda iyayen gidansu wani topic ne daban wanda insha Allah zai magana a cikin sa a cikin Ramadan din nan bala akwai ƴan wanda da bala su bukata a sanya su a cikin addu'a akwai waɗanda suka je nan masallacin mu na bakin kasuwa suka sace mana fankoki har guda biyu a sanya a cikin addu'a Allah ya tona ashirin su in ba su shirya ne kuma Allah ya shirya da su mala akwai wata mata da ta ƴaƴanta suna fama da kuraje tayi maganin abin bai yi ba an je asibitin an gidi abu ya gagara har su tana bukatar a sanya ta a cikin addu'a Allah ta'ala ya ba wa ƴaƴanta lafiya akwai ƴan uwa mata da suke bukatar aure yara da kuma zawarawa suna bukatar aure duka a sanya su a cikin addu'a Allah ta'ala ya ba su mala jalal gari kuma ina so in gaya muku Allah na tuba wallahi za mu shiga aljanna in Allah yarda dukkan mu sai mu shiga aljanna in Allah yarda mu wanke zuciyar mu Allah ba zai kona mu ba wallahi laifin da zaki Allah saki auta ba karmi bane ba saboda haka ubangiji Allah ta'ala ta beke ba aljanna su balauke mallan sai mu na addu'a
to muna yi musu addu'a ta fatan alkhairi waɗannan mata da suke neman mazaje na aure Allah ka azurta su da mazaje na kware Allah ka azurta su da mazaje na kware waɗanda suke da kuma mazajen Allah ka kyautata tsakanin su Allah ka sanya musu hakurin juna Allah ka kyautata halayen su Allah muna roƙonka muna tawassuli da karatuttuka da azumin mu waɗanda suke da bukata ta alkhairi namiji ko mace Allah ka biya musu ya Allah Allah ka biya musu ya Allah Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya kuma wannan yaro mai rashin lafiya da yake fama da cuta ta kuraje ayi kokari ita uwa addu'a ta iyaye karɓaffiya ce tayi hakuri na farko idan yaron yana da girman da zai iya tauna ƙwayar habbatus sauda to a sayo habbatus sauda ko da iya ta 500 ne ko kuma a sayo ta 1000 dan amfanin gida a sa shi in mai wayo ne zai iya taunawa ba ta da daci ba ta da hamami ba karta ya sa ya tsa uku ya rika tsakura ya bismillah kafin ya zuba a bakin sa ya rika taunawa yana hadiyewa ina taunawa yana hadiyewa sannan da safa in ya ta in kin tashi idan zai iya fatiha ki gwada masa da kanki yayi fatiha kafa bakwai a ruwa ya sha dan kadan mukurwa ɗaya zuwa biyu ko uku yayi bismillah ya shanye sannan ke ma ki karanta masa sannan da yamma ya sake yin haka ke ma ki masa wallahi da izinin Allah zai rabu da wannan masifar kuraje wallahi da izinin Allah zai wallahi sai dai in babu imani wannan mujarrabi ne saboda haka ƙwayar habbatus sauda manzon rahama yace ba cutar da ba ta magancewa sai tsufa da mutuwa to in kika ga danki bai warke ba to akwai yiwuwar Allah yana son ya jarrabe ki zai karɓi rayuwar sa ne to wannan kuma sai ki fata ya zame miki ainihin alfardu din nan da maluma suka kawo mana littafin littafi na fiqahu da Allah ya amina mana yake cewa da idan an zo sallar janaza akan ce Allahumma ja'alhu liwalidayhi sai ce dhukuran wa fardan ko mun san alfardu alfardu shine dan da zai je saurare ka a wannan ɗakin da yara kanana suke sauraren iyayen su ranar alkiyama idan ka zo in kin zo daman ku suke jira sai su kama hannunku left right sai aljanna kawai ba wani kace nace to in irin wannan ne kin ga sai ki hakuri da wannan ciwon nasa amma fadin wannan karkwade wannan sa kuma ba za ki try ki masa abun ba da ya kamata ba a'a aje a gwada masa wannan a karanta suratul fatiha a ruwa ya sha a karanta ya sha da safi da yamma ya rika tauna waccan ƙwayar habbatus sauda Allah kai mana muwafaka Allah ka tsare mana imanin mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan ƙasa ta mu Allah ka zaunar mana da ita lafiya mu ya gun shugabanni da muke da su Allah ka san su kaga abin da suke mana Allah in ba masu shiriya bane Allah ka isar mana sharrin su wa'annan ƴan ta'adda da suke jejina suna wulakanta mutane suna kashewa kuma a cikin wannan wata mai albarka Allah mun yi imani duka da ikonka haka yake faruwa kuma kai ka san me kake nufi Allah muna roƙonka ya Allah in masu shiriya ne Allah ka shiryar da su in ba masu shiriya bane ya Allah muna roƙonka ya Allah ka jarrabe su da musibar da bata da magani sai imani Allah ka jarrabe su da musibar da bata da magani sai imani Allah ka jarrabe su da musibar da bata da magani sai imani ya Allah Allah ka isar mana bukatun mu arama kai musu addu'a
arama ce ka cika
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين